sauraron mu barka da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Yau 9 ga watan Zulhajj shekara ta 1442 bayan hijiran kiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 19 ga watan Julai na shekarar 2021. Wa sauraron mu kuna tare da gidan rediyon Alheri Radio ne akan mita 97.7 Zangon FM. Kuma a yau Litinin karfe 9 zuwa 10 shirin nan na gamo da Katarni, shirin da yake ilmantarwa, faɗakarwa, wa'azantarwa da kuma wayar da kan al'umma musamman akan abubuwan da suka shafi ilimi. A yau shirin gamo da Katar shiri ne na 125, wanda kuma na gayyaci manya-manyan malamai matasa wanda wannan gari namu ke alfahari da su. Akwai Malam Bashir Lawal Muhammad, akwai Dr. Kabiru Abubakar Aminu, wanda ake fi sani da Dr. Asgar Kabiru Asgar, wanda malami ne a nan Jami'ar Ahmadu Bello Arabic Department. Wannan manya-manyan malamai Allah ya taka musu da alkhairi, mun gayyace su a kurar lokaci kuma sun amsa gayyatarmu. Za mu tattauna akan abubuwa guda biyu. Amma da farko ina so in wata shimfiɗa. Shimfiɗar da zan yi ita ce al'umma dai a iya duk mai hankali, duk wanda ya haura shekara 35-40 Allah ya taimake shi ba shi ilimin addini da ilimin rayuwa. Musamman musulmi ya fahimci cewa kuma musamman in yana bincike ya san duniya ta zo ƙarshe. Mun bar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun bar karantarwar Qur'ani da hadisi. Musulman duniya a yau suna tsoron mutuwa kuma suna san duniya, kuma wannan na ɗaya daga cikin alamar ƙarshen duniya. A taƙaice, akwai abubuwa da yawa da an samu musulmai a zamanin nan suke yi wanda mu kuma ba mu jin komi. Misali, in ka ɗauki mutumin nan na Kano, Mubarak Bala, wanda shi ne president na Humanist Association of Nigeria, wanda ITIS ne, yana suna da kungiya wanda ba ba su yadda ma da Allah ba, Bahaushe ne, musulmi ne, ɗan Kano, ba irin maganganu da ya batun yana zagin Annabi, ya koma yana zagin Allah, yana cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma saboda lalacin musulman Najeriya da lalacin musulman duniya, ya zamanto ma kusan in ce kariya ake ba shi tun daga Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyoyi saboda tsari na demokaradiyya. Hajiya Lahadi, wancan artist ɗin ɗan Denmark wanda ake ce ma Kurt Westergaard, Allah ya anshi rayuwar shi bayan shekara 15-16 da ya aboye, ya kai shekara 86 yau a duniya. Shi ne cartoon ɗin da ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusan ya daɗe yana jinya a boye saboda musulman ƙasar ma da makota da wasu musulmai a Turai sun yi yunƙurin kashe shi, amma dai an ba shi kariya ta kowace iri. Jiya dai Allah ya anshi abin shi, Allah ya kashe shi a jiya. Kwanan nan aka samu babban malami a ƙasar Egypt, aka kai shi kotu. Daga cikin laifuffukan da ake zargin shi da shi har da cewa yana ma manzon Allah salati, ya cika ma Annabi salati a kotu. To, a taƙaice, masu cin mutuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau ba wai a duniya ba, a Najeriya da Afirka da duniya baki ɗaya sun yawa. Kuma ni a nazarina, a matsayina na almajiri mai karambani, ina ɗaya daga cikin abubuwan da suka haifar mana da matsaloli musamman na lafiya, cututtuka marasa kan gado sun yawa. Yau in ka ɗauki COVID-19, gashi an ƙirƙiro wata ma wai Delta variant of coronavirus ta fito sabuwa. Ga matsalar tsaro da ake ciki, a zamanin da tura suka shigo su rubuta littafi cewa daga Sokoto har Maiduguri mace za ta ɗauki ƙwarya da gwalagwale a kai, za ta tafi a ƙasa ba wanda zai ce ke zo me a kanki. Amma a yau, saboda barin Qur'ani da hadisi ga halin da muka shiga, ba Boko Haram ba, ba banda ta ba kidnappers, wai uwa ɗaya uba ɗaya za a kai da mutum saboda lalacewar musulmai. A ce a haɗa kai da uwa ɗaya uba ɗaya, a ce a yi kidnapping mutum, ga fashi da makami, ga fornai da sauransu, ga matsalar ilimi, ga matsalar tattalin arziki, abubuwan sun yawa. So na gayyaci waɗannan manya-manyan malamai da ake muke alfahari da su a wannan gari namu mai albarka, Dr. Kabiru Abubakar Aminu Asgar da kuma Malam Bashir Lawal. Malamai, barka da shigowa.
Barka da warhaka.
Alhamdulillah, na ɗauki lokaci na so in tsaya a minti 5. Ina so mu fara da wannan babbar fitina wanda ni dai ban taba jin ta ba ma a duk masu cin mutuncin manzon Allah a cikin Yahudawa da waɗanda ba musulmai ba da kiristoci da maguza da duk waɗanda ba su yarda da manzon Allah ba irin yanda na ji maganganun Abdul-Jabbar duk mai hankali ya ji waɗannan maganganun masoyin manzon Allah na gaskiya ne aqida ta gaskiya ba zai iya bacci ba maganganu ne da suke firgita musulmi suke tada hankalinsa kuma a wannan al'umma ta mu a ce a birnin Kano an samu musulmi na irin wannan maganganun kafin in fara da Malam Bashir Lawal akwai ka'idoji na tsarin gidan radio da tsarin demokradiya da sauransu so ina so in sanar da tun daga nan cikin gidan har da gwamnati har da su NBC su sani kani da Allah idan ana maganar manzon Allah to ni bana kallon constitution bana kallon demokradiya bana kallon tsarin gidan alheri radio bana kallon NBC wannan shirin program din idan akwai maganganun da ni kaina zan yi su zama sanadiyan dakatar da ni kan karo program a shirye nake wannan matsalar ta wuce diyan da muke tunani so da haka mallan program din mu na wayar da kan al'umma kuma mutane suna fadin maganganu akwai waɗanda a nan garin ma binciken da ne suna supporting abin da Abdul-Jabbar yake bari mu fara da Malam Bashir Lawal mallan me zaka ce game da wannan matsalar da irin waɗannan maganganu da cin mutunci da yake cewa akwai su a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Bukhari da Muslim
بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أمام الصوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودون تاريخي ودون ديك بنتكي تاريخ مسلم شيء أصلا مسلم شيء يابس كان شيء كلام ملي كلا كلا musulunci bai wuce karni na farko ba ya fara fuskantar matsaloli Allah subhanahu wataala wannan sunna sace sai yayi haka ake tantance gaskiya da kuma ƙarya to inda gangaro na taho kan shi wannan mutumi da ake magana kansa ina ganin abubuwan sun fara bayyana kamar shekaru 15 haka da suka wuce inda hatsaniyar shi ta fara da gwamnatutan da aka yi ne musamman da jihohin na jihar su duk gwamnan da ya zo ya kan fito da wata siyasa shi wadda za ta zama ta sa ya yargima da gwamnati ƙarshe kuma gwamnatin ta lallashe shi ko a masa wasu abubuwan da za su zama sun sa shi ya yi shiru wannan duk wanda yake bibiyar abubuwa ya san haka daga nan abubuwan da suka fara bayyana ya fara daukar malamai na sunna waɗanda ake rayuwa tare da su ya fara cakalar su ya fara jefa miyagun maganganu a game da su in ba mu manta ba cikin mutanen da aka zarga a lokacin rasul malam Jafar rahmatullahi alaihi hadda wannan bawan Allah ina cikin waɗanda jami'an tsaro suka gayyace shi domin ya amsa tambayoyi sakamakon maganganun da ya rika yi kafin kashe shi margayi mala duk wannan an san wannan ina fadin wannan ne a matsayin wani abin da jaridu sun yada kafafen yada labarai na ji da gani duk sun yi wannan maganganun ba wani abu bane da yake a boye to ana nan abin da sai ya girmama sai ya fara daukar malamai waɗanda inda sun yi karnuna da rasuwa wanda kuma duk duniya ta yi shaida akan cewa malamai ne su hatta waɗanda suke saba musu a wasu fahimtoci sun tabbatar da cewa malamai ne gaba-gaba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wanda duk bangarora na masu ilimi sun tabbatar da cewa Malam Ibn Taymiyyah malami ne amma shi wannan mutumin a wajensa Malam Ibn Taymiyyah bai wuce a matsayin hankaci ba wanda za a share majina da shi ko kuma ka ce tishu ma domin hankaci za a sake wanke shi amma shi tishu gurgar da shi ake idan aka share majina da shi to yana nan al'amarin na sai ya kai ma sai ya fara shiga cikin littafan mu na sunna wanda su ne duniya ta yi shaida yau fiye da karnuna goma sha kaza da su al'umma take bauta ma Allah subhanahu wataala kuma sannan littafan nan duk wanda yake bincike a game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san mataki mataki ne su misali babban littafi sahihul bukhari da mai biye masa sahihul muslim an san ajin su
na'am
cewa littafai ne waɗanda marubutan su suka sa makan su shahadi cewa duk abinda za su ambata mai sanadi daga kansu har zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sun sa makan su shahadi cewa ba za su faɗi wani abu sai abin da ya inganta sannan ingancin nan ba na molanka ba wani abu ne da aka yi ittifaki a kansa ka'idoji ne waɗanda karanta su ake a duniya babu wani ilimi da aka tsara shi kuma yake buƙatar bincike mai zurfi kamar ilimin hadisi shi yasa duk wanda ya sa rayuwar shi a cikin su to rayuwar shi takan ƙare ne a ciki ba tare da ya kammala ko kuma yayi wani abin da za a ce wai gashi wai yayi ya zagaye sannin sa da wannan fanni ba amma haka bawon Allah nan ya dauko wannan littafin guda biyu so yake rusa shi to wannan shine abu na gaba da ya daukan makansa wannan matakin bayan nan sai ya zama ba su kansu ba sai ya fara daukar manya-manyan malaman su waɗanda in aka fara cewa sun yi riwaya daga kaza da kaza kila malamin su na uku malamin su kamar misali al-Imam Ibn Shahab bin Zuhair ya fara daukar sai mai da shi shi ma yadda ya dauki waɗancan ba su wuce a matsayin tishu da za a share majina da su ana nan abin ya ci gaba sai kawai kwatsam sai aka ji ɗan shekarun baya-bayan nan ba a wuce shekaru uku ba sai aka ji kuma ya shiga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba-gaba sayyidina Muawiya radiyallahu anhu dama magabatanmu suna faɗi cewa shi ne ƙofa idan mutum yana son ya shiga masahabbai ya ci mutuncinsu to da sayyidina Muawiya yake farawa sai ya zaɗe daga cikin malamai yake cewa Muawiyatu fitnatu li kulli maftuni duk mutumin da Allah ke son ya jarrabe shi addinin sa ya halaka to da sayyidina Muawiya yake farawa to ya zo ya dauki sayyidina Muawiya abi ya kai ma aka zo aka fara jin ya fara ma Anas radiyallahu anhu wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan hadisi a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sanin Anas a cikin musulunci bai gaza sanin da aka yi ma kowane sahabi babba ba ya kadai ba za a ce darajar su ɗaya ba amma da ka faɗi sayyiduna Umar misali to za ka faɗi sayyiduna Anas radiyallahu anhu musamman a babin yawa riwaya to ya dauki waɗannan a matsayin babakin komai ba to ana nan sai abin nashi ya girmama ya kai ma irin su sayyidina Abu Huraira wanda shi ya fi kowa yawan hadisai to wannan wata tsohuwar hanya ce ta magabtan musulunci ta haka suke farawa su dauki mataki a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali idan misali muka koma ƙasar Indiya muka dauki Mirza Ahmad Kula shugaban kungiyar Qadiyaniya Ahmadiyya abin da ya fara yi kenan a hankali ya fara cewa shi waliyi ne daga nan ya kai mu matsayin cewa shi mahdi ne daga nan ya kai mu matsayin cewa shi annabi to haka suke farawa kowace da'awa lalatacciya dama takan fara ne a matsayin wani abu kamar tuhuwa ana nan sai ta girma ta zama giwa to abin da ya faru kenan ni a dunkule duk da kila ba mu kawo kan wannan ba ina dunkule da'awar wannan mutumin a matsayin wata da'awa ce da ko dai sa shi aka dauke shi yi wannan aiki ko kuma a'a abinda malamanmu suka faɗi cewa sabubban da suke jawo dama mutum ya zama yayin musulunci ya lalata musulunci manya-manyan dalilai ne guda biyu ko dai jahilci ko kuma su'ul qasdi jahilci mutum ya zama bai sani ba jahilcin kuma ya zama aljahlul muqaddam wato jahilci talle biyu bai sani ba kuma bai sani ba kuma kaga ba ranar da zai sani ke sannan na biyu shi ne su'ul qasd mummunar manufa dama akwai wata manufa mummuna mutum ya san abin da yake ƙarya ne ya san ba gaskiya yake ba amma tunda yana da manufarsa a cikin zuciyarsa lalatacciya to sai ya dace da shi domin duk mutumin da ke jin miyagun maganganun zai tabbatar da cewa waɗannan miyagun maganganun suna fitowa ne daga wata zuciya wacce take lalatacciya domin ni har wani zubin na kan faɗi yadda in yana siffanta abin in ce anya wannan mutumin ba sana'arsa ba ce waɗannan ayyukan da yake faɗi har ma ya san irin waɗannan lafuzzan ya san irin waɗannan kalmomin wanda kila sai an tafi gidajen masu aikata irin waɗannan miyagun ayyukan sune za su iya faɗin waɗannan kalmomin. Amma shi sai ka gansu yana fitowa da su yana ƙara musu sharhi, yana ƙara kullum kuma hatta zaman nan da aka yi da shi na ƙarshe da aka yi sai da ya sake faɗin wasu a wajen. Sannan bayan ya zo an gama wannan zaman an tsiye shi ya kasa ba da amsa, ya koma gefe ya ce zai ba da amsoshin, ya sake fitowa da wasu lafuzza waɗanda ƙila ba a taɓa jin su ba, wanda suke ƙazamammu. To kaga wannan shi ke. To kaga idan yanzu misali ka tashi zaka tuhume shi, na farko tuhumarsa ta farko ita ce tuhumar neman rusa littafan da suke ingantattu wanda al'umma ta yi ittifaƙi a kansu. Kuma ba ittifaƙi na son zuciya ba, a ittifaƙi ne na ilimi a tsawon shekaru ƙarnuna masu yawa. Kaga abu na farko ce. Sannan abu na biyu danganta ma manya-manyan malamai waɗanda su suka rubuta waɗannan littafai, danganta su a matsayin a nuna ma wasu mutane cewa wasu mutanen banza ne su, ƙila mutumin da yake lalatacce a cikin gari ya fi su ma mutunci. Kaga na biyu kenan. Sannan na uku gangarawa zuwa ga manya-manyan malaman waɗannan malaman da su suka rubuta littafan nan, su ma a ɗauke su a ɓata su a cikin al'umma. Sannan a gangara abu na huɗu shine sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake siffanta su a matsayin wasu lalatattun mutane. Sannan abu na biyar siffanta shi kanshi manzo Allah kuma a matsayin cewa waɗannan sahabban nasa da ya zauna da su wasu lalatattun mutane ne, ya zauna da lalatattun mutane, abinda ke hukunta shi ne shi ma ya zauna shi mutum ne da bai iya tarbiyya ba ke, abinda mutumin ne ke yi ke nan. To sai kuma na ƙarshe wanda shi ne mafi muna, domin in ka gama duk bincikenka ka tattara ya ce an ce kaza ba shi, to waye faɗa? Kuma ya danganta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mawa, kaga shi ne abu na ƙarshe, matakin ƙarshe kenan, cewa shi ya kirkiri waɗannan maganganun kuma ya rasa yadda zai yi shi kenan, sai ya ce an danganta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. A ina Allah ba ki babu amsa?
Zan dawo kafin dawo gare ka, kafin dawo wurin da kika dira Abubakar Amin da ta zo haji bayanan da malam Bashir Lawde Muhammad Allah ya saka masa da alkhairi.
Amin.
Ina so ka ƙara akan bayanan da yi, kuma ina so an dai zauna da Abdulkabir su Dr. Rabiu Allah ya saka masa da alkhairi, kuma duniya ta gani an yi ya ba da hujjar maganganun da yake buɗe littafin Bukhari ma har aka gama ya kasa. To wannan ne za ka ce da ita.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ينقوا من سبيبيا وأن انتشى تاء الخيري بسنا الهيري ريدو اف ام لجينا زاريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو كما يدى مالنو ولم بشير لو المحمد الله يساك مشاء الخيري وقراب ودنن بياني زندن كارس وكتشي أكباب شكا. Wannan mas'ala ba sabuwa bace a tarihin musulunci kamar da malai ambata ta dade, ko wani zamani akan samu irin wannan hatsaniya, sai dai tashi din nan babu shakka ta bambanta da na sauran mutane, ta fuskar cewa ya gina gabaki ɗaya daukacin maganganun da yake akan tsoron jahilci din nan murakkabi da kuma rashin ta ido, rashin daraja da rashin iya magana. Mun sani ko a da in ana tafsirin Alkur'ani mai girma a waɗannan ƙasashe akwai ayoyin Alkur'ani da ana karanta a shafa, akwai ayoyi da hadisai da in aka zo karanta su ba a musu wata doguwar fasara, saboda ana ganin faɗan waɗannan maganganu da Hausa na iya bayuwa ga cewa ba a girmama janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman mu a da an san karanta wanda raka ballan fahada, idan ba malami yana da wadatar kalmomi da zai sakaya ba, to ba zai iya fassara kalmar ba din nan ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Bahaushe ke faɗa ya ce ba ta ce ba, ba zai iya faɗan haka ba, saboda ganin mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai kawai a shafi kan larabcin abinci. Kaga yana nuni zuwa ga cewa a nan ƙasar tamu mun gaji darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda muka taso a matsayin mu na musulmai, ƴaƴan musulmai, jikokin musulmai, mun san mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai hasali ma muna yara cewa aiki in aka sa mutum suna Muhammadu ko a gidansu ga halarta a suke shi ba, iyayen shi ba za su suke shi ba, sai ce saboda mai suna ma'aiki ne. To a ce amma an waye gari wani musulmi Bahaushe kuma da tukiyar wai yana kare ma'aiki, kuma yana faɗa irin waɗannan munanan maganganu waɗanda za a kwatanta shi a kansa ko a kan mahaifinsa ko akan duk wani da yake girmamawa da za a dauki shehin dariƙar su a ce a kwatanta shi da irin waɗannan maganganun da sura da ya kwatanta za su tada kiyama za su ce ba su yadda ba za su yi ta'addanci za su yi bore wa duk wani wanda ya ce a zauna lafiya to don haka matsala ce da take a fili alhamdulillahi Allah ya kare mafiya kunnuwan al'ummarsa daga jin maganganun to ni ta inda magana ta fi wato tsorata ni shine irin mutanen da ya yaudara suke bin shi akai babu shakka akwai banta kai kika tare cewa mutane musulmai kuma wanda suke tutiye cewa su suna bin tafarkin kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sukan iya zaunawa a gaban wannan bawan Allah su kunnuwansu su jiye musu wannan maganganun kuma su ci gaba da yada su sannan kamar yadda malam ya faɗa su mai da manyan mutane masu daraja ababen karan bara a ce wai yara waɗanda wasu ko alula ba su iya lafiyayya ba za su iya buɗe baki su surfa wa Anas dan Malik su zagi a je kan Facebook a rubuta maganganun batanci akan mutane irin su Abu Huraira balma barin Muawiya wannan ba sa ganin shi ma a matsayin wani wanda yake da wata ragowa alfarma kamar yadda malam ya ambata malamai suna cewa shine labule da ake dagawa a cikin mutuncin sa akwai to al'amarin Abdul Jabbar bayan zai fara babu shakka yayi wa Malam Ja'far irin wannan ta'annaci kusan zaka ce shine mutum na farko da ya shahara cewa baya mutunta shi sai bayan rasu Malam Ja'far da yake mutum ne mai tsananin tsoro ya fito ya ta wasu manzon da suke nuna yayi na dama har yana cewa wai Ja'far shi ke sa shi yana bincike saboda yana tsama shi kaza 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 ba kwana biyu ba ya ci gaba da yi ya haura kan malamai baya ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wani malami wanda yake wannan malamin zaka iya cewa yana daga cikin cikamakin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ibn Hajar Ibn Hajar hayyau kamar yadda abin nan Abu Shaki yake faɗa ana bawa mataye musulmai kalubale su sake haifawa al'umma mutum irin Ibn Hajar hayyau ba a gani ba kuma wannan bawan Allah ya rasu shekara ta 1557 yau fiye da shekara 500 da rasuwar sa amma har yau ga abin da ya bayyana ba a sake wani malami da ya kai irin ilimin sa ba amma ce irin wannan malami kamar da shi kamar wani malamin islamiyya a goku wanda ka rera wanda kana ganin zaka shafa kan shi kawai ko ka mishi ƙayya ko ka mai sharri ko ka jirkita mishi magana magana da ya cikin tagliqu ta'liq misali ita ya fara kuma sai da tagliqu ta'liq sannan ya sharhin bukhari yayi magana a cikin sharhin bukhari daga ƙarshe kuma yayi wata a cikin annukatul ziraf waɗannan maganganu suna nuna ta haƙiƙin ilimin sa ne nan ya ce hadisin nan ban same shi da isnadi ba yazo cikin sharhin bukhari ya ce wani daga cikin malaman da ya kawo mana bukhari ya ce mana ya ga hadisin a wuri kaza da yaje na katul ziraf bayan wace kare ce na gan shi amma sai ka burki ta ka ce wai yana maganganu suna kawo da juna alhalin maganganun suna gwada zurfin ilimin sa ne da amanar sa kuma misali hadisi wanda yake bukhari ya kawo shi mu'allaki ko dan islamiyya wato dan primary a musallar hadisi ya san wannan bai cikin lissafi hadisin da bukhari ya inganta hadisi mu'allaki bai cikin lissafi dan haka baka da yadda zaka yi tuhuma bari ka ce wai anan wai ya dauko ta magana bai faɗi wa ya gaya masa daga wayaji zuwa Ibrahim ibn Rahman misali maganganu na rashin sanin makamar ilimi
na jahilci akan hadisi
sannan akwai kamar da malai ambata shi ilimin hadisi ba a shigan shi daka dole sai ka shige shi ta kofar shi kamar sauran ilimomi yake baya ga dukkan sa da ainihin yadda Allah ya huwace wa malaman kai ka ce wasu aljanu ne ko suna kururi irin su Ibn Hajar din irin su Zahabi irin su Nizzi ka gangara kuma kan irin Buhari wanda an buga da shi an bar shi malamai masu kyakkyawan niyya masu buga da shi sun gaishe irin su Daru Qutni irin su wane su wane su wane duk sun buga sun kyale shi masu ma kyakkyawan niyya ko kuma da tsantsan mutum irin Nawawi a ce shi ma baka kyale shi ba waliyin Allah insha Allah zai baka sannan ga mahaukacin cika baki shi kuma kuri da cika baki da ba na iya ko akan gaskiya kake wata rana sai Allah ya nuna maka iyakar ka ta cika baki ka ce ba wanda ya kisa ba a yi ba kuma ba za a yi ba matattun su da rayayyun su wane ne da wane ne kai ta cika baki wannan babu inda zaka kai ko akan gaskiya kake ko akan gaskiya kake Allah bai daga abu haka kawai ya bi shi a sama to sannan kuma a ga ƙarya wata rana tun can baya na taba sauraron shi a cikin kasar kwaya ɗaya ina zaune sai da na kirya ƙarya kamar guda 15 da ilimi kafin a gama awa ɗaya wanda duk wanda da kaji maganar dama zaka fara tanantu wannan dai ba haka take ba kana jawo littafi ka bude take zaka tabbata ba haka take ba domin bace kamar da irin abin da aka saba ji a cikin wannan magana da yake ta minti goma akar wa kallahu da za a bashi shekarun annabi ruhu wala ba zai nuna wannan ba zai iya ba tunda babu wai da mali a
kai
eh babu ne kawai wato tabbas wannan mutumi mutum ne wanda yake neman munar manufa game da addinin musulunci bai kuma so ya ga cewa ya baiwa magauta na waje wata sabuwar kofa ta kyaran musulunci dan haka
cin mutunci
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda kuma ya kamata in an zo misali ana magana a tantance to wai yanzu wannan kalmar muqaddara da gaskiya an fada kai wa kake tuhuma da ita tantance mana shin sa Anas din ne ko ku su Zuhuri tabi'ai ko su Maliku na bayan su ko musannifuna su Bukhari ko kuma Shurrahu ko masu riwaya a gun su Bukhari su Tirmidhi su wane ka tantance ta kuma wa kake zargi eh koko duka waɗannan ka haɗe su ababan zargi a abaral qurun silsila wata bayan wata zamani bayan wani fiye da shekara 2200 duka waɗannan ka tsarge su da zargi ga baki daya ba su san abin da suke a ilimi ba kuma duniyar musulunci ta da ilimin su take karban maganganun su yanzu ibn Hajarin authority ne da abin da ya faɗa akan hadisi an yadda ana karba kai ka zo daga baya kace ba haka ba
ne
sai ka dauka to ko dai akwai shaye-shaye kwaya ko akwai motsuwar hankali ko kuma akwai wani shedanin aljini dake zuga shi ko kuma akwai wasu magauta daga cikin kafirin duniya
ko kwangila
yan da suka dauki kwangilar sa
saboda abun duniya
yawa amma ba zai yiwa mutum ne lafiyayyen hankali ya ci gaba da irin wannan bai yiwa dan haka akramakallahu ta ganin da gaskiya ababan da ya kamata mu kara anan shine duk da yake malam ya koro wannan shine ya bi mataki bayan mataki ne har ya kai ga haka da can wani wato gamagarin ne raddi ne kawai dan dariƙar kadiriya wanda yake ganin zai faɗa da ahlus sunna a kano daga nan sai ya haura yake cewa shi bannan shi tafi ma ƙarfin waɗanda yake rayuwa da su bari ya fara shiga cikin littafai kuma littafan nan bai koyi su bai san ya ake mu'amala da su ba bai san ina ake samu sharhohin su ko kuma in magana ka karanta ta a cikin ɗaya daga cikin littafan nan ina ya kamata ka je ka nemo sharhin ta su wane ne waɗanda musulunci al'umma musulmai suka ji cewa su wane su ne masu sharhin ta alal misali yanzu kamar Sahih al-Bukhari ina da sharhi wataƙila za ka iya cewa sun fi guda 100 waɗanda aka sani lokaci guda za ka ƙirga 30 kuma kowanne malamin da yi shi wani ƙasur gumin malami ne in ka dauki yanzu misali kamar Fathul Bari din ko sharhin Ibn al-Mulaqqin at-Tawdih da sharhin Jami' as-Sahih ko na Badruddin al-Aini ko na Kashmiri ko ga sanan iri daban-daban da kuma sharhohi iri da salo daban-daban hatta qabaya na lugal arabiyya waɗanda suke da awisa wanda suke masu matsala wani li'irabi ko na biya sabawa abinda ake tsammani sai da aka samu malami mafi shahara a nahwu Ibn Malik sai da zona ya tattauna akan masail na nahwu da ke cikin Sahih al-Bukhari lokacin da aka yi tahqiqin wannan nuska ta Bukhari to da haka babu wata nukuda da za a ce wai an batta malamai ba su sanya take ba babu ita wanda ya sani kawai ya sani wanda bai sani ba kuma to bai da matsala dama to da haka idan baka san waɗannan matsalolin ba abinda haka yake nufi shine ba ka da cancanta ka shiga cikin wannan harka idan baka san yaya ake mu'amala baka koyi littafi a gun malamai ba kuma baka san tunda baka koyi a gun malamai kaga wanda zai ga baka cewa an samu matsala ka ba ga inda yake to baka da cancanta aslan kai magana akai saboda kawai dai Najeriya ƙasa ce buɗaɗɗiya kowa na iya yin abin da ya ga yana so yi to wannan kawai shi ya bashi wannan damar sannan kuma dole mu yabawa wato al'umma musulmai na jihar Kano da malamansu da ɗaliban iliminsu da ƙungiyoyin da suka yi tarayya aka ƙulla wannan domin inda ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya kunyata shi ba ai an yi shekaru ana neman su sannan kuma dole mu yabawa gwamnatin jihar Kano da ta ɗauki gabarin haka domin gwamnati ce kaɗai ta isa a wannan lokacin ta yi mishi wannan abu don al'umma ɗaiɗai wasu da ƙungiyoyinsu tun a baya sun yi sun gwada sun bi dabaru sun takale shi ya ce kula sun ce ne cas amma ya ƙi zuwa saboda shi ya san in aka zo ɗin hakan za a yi wataƙila inda ma babu hannun gwamnati to da a wurin rufe shi za a yi da duka in aka gama ƙure shi to akwai masu ji da hamata saboda Allah zai dauka ran shi a wajen amma tunda akwai gwamnati akwai tsari akwai jami'an tsaro shi sai ya bar wajen lafiya to da kaunar da al'umma suke maiki ba su kaunar komai kamar shi a cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi wasu mutane waɗanda za su so su bada duk abin da suka mallaka a duniya dan kawai su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu dinnan irin wannan al'umma ce babu wani musulmi da yake jin wai zai rage wani abu ko da kwandalan aka ce ba da komai naka ba zai nemi rage ba zai bayar dan kawai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kowa zai wannan
Allah ya saka da alkhairi
amin
kafin mu je abin da zamu tattauna na gaba wato abin da yayi mun dadi maganan da kai ta karshe yanzu mun samu labarin da ƴan izala da ƴan tsarika da ƴan salafiya duka sun hada akan
akai yake
kuma duka sun ba da wakilci kan zaman da akai da shi
gaskiya
wanda suke social media sun ga coverage din nan complete zaman nan ake Japan ya wulakanta Allah ya tuna masa asiri Allah ya nuna masa duniya jahili ne murakkabi
kwarai da gaske
an yi da shi ya zo da littafai 500 an yi ya bude ko daya kalaman kasanta da yake fadi ka bude Buhari gashi ka karanta duniya ta gani yace mun ci gome ne kada to akwai tambaya da nake so in yi malam demokradiya ake wannan demokradiyar tana da tushe tana da tsari a duniya akwai majalisar dinkin duniya kasashen duniya gabaki daya akwai dokoki ko kaso ko kakkaso ko demokradiya kake ko soja kake sai ka bi wannan dokokin
haka
in ba haka ba tsarin mulki na duniya sai su hukunta ka akwai yanki mu na Afrika mu muna da wannan dokokin kana mu kanmu a Najeriya muna da wannan dokokin a tsari da demokradiya da muke da su so ina so ku yi kira misali kiran nan ko da nake so a yi shi ne dole ne malaman addini irin ku matasa ku shiga harkar siyasa domin a yau inda waɗanda suke ɗan majalisu a jihohin mu a arewa suna da addini suna san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da wayewa ta zamani ya kamata su yi dokoki dokokin nan kuma za a iya yin su a tsarin demokradiya cewa duk wanda ya abin da ya tada hankali wanda zai kawo fitina to ga hukunci a karkashin wannan dokar babu abin da ne zai haifar da fitina a arewa irin taɓa mutuncin manzo Allah sai a sa ta ciki duk wanda ya ga hukunci amma mallai in aka bar waɗanda ba su da addini ba su da manufa ba su san ma mutuncin manzo Allah ba suna shiga siyasa so su ne za su dinga nakin politics su za su dinga deciding rayuwarmu tattalin arzikinmu addininmu da sauransu abu na biyu kamar da malam ya faɗa ko in ce a gurguje kanmu saboda babu lokaci shawara ne nake so in bada shi sani wata shin faɗa da farko idan gwamnatin jihar Kano ta sakaci bata gaggauta daukan hukunci ina so ku yi wannan kira a gaggauta hukunta wannan bawan Allah idan ba haka ba naji audio a social media har ɗan shaye-shaye da ya dauka suka je suka yi ta'addanci sun ya sa suka je suka yi kone-kone a wani wuri suka tada hankali ɗaya daga cikin shugabansu an sa hirar shi a social media yana rantsuwa da Allah sun gane mutumin nan jahili ne kamar su jahilai sun gane mutumin nan cin mutuncin manzon Allah yake in gwamnati ta kyale shi wallahi sai sun kona masallacin shi to idan ɗan shaye-shaye ɗan ta'adda wanda da yake amfani da su sun gane to ina ga waɗanda dama can maganganun da yake suna tafasa musu zuciya a shirye suke su bada jinin su dan su kare mutuncin manzon Allah waɗanda muke da su a irin garuruwan mu a Katsina da Jigawa da Bauchi da Zaria wani kira za ku yi gare su duk waɗanda suka dauki irin hanyar da Abdul Jabbar ya dauka in muddin gwamnati bata dau mataki akan su ba to mutane fa a shirye suke su bada jinin su gwamnati ta san wannan halin mintoci kadan ban san me zaka kara anan ba kira yanda
to ina ganin su gwamnatin jihar Kano da dole ne mutum ya ba musu
na'am
game da wannan matakin zakani da Allah da suka dauka
na'am
da kuma hikimomin da suka bi
na'am
domin yin wannan masailin wasu matsaloli ne da dama
na'am
gwamnati ta haƙƙi su ne suke da haƙƙin wannan ba haƙƙi bane na mutanen gari zakani da Allah
na'am
yadda zaka ji wasu suna bada fatawa cewa ayi kaza ayi kaza
na'am
amma dai duk mutumin da yazo ne bincike ne
na'am
kuma yana lura da maqasid shari'a amma kofin shari'a musulunci zai tabbatar da cewa irin waɗannan abu kuncin ba wanda ya cancanta ya dauke su in ba gwamnati ba gwamnati ita ke da wannan
to indicate malam gwamnati ta kasa yanzu kamar a yau lalacewa ta kai a Egypt a Misra an kai malami babban malami kotu cikin laifukan da ake tuhumar shi ana tambaye shi me yasa yake yawan mamanzan Allah talaka saboda lalacewar gwamnati da lalacewar musulman zamanin
to dama shi gabaki ne yanzu kai magana kan wani yanzu misali ko ta'addanci kake magana kansa a yayin wannan abun suna cin ababen da suke haifar da ta'addanci a ban kasa gwamnati ta abin da ya kamata su yi su ki ga abin da ake ganin tabbas hakika ne tabbataccen abu ne kuma gwamnati ita ke da haƙƙin ta yi ba wanda zai mata magana amma saboda kila tarbiyyar shugabanni da kuma kila suna da wasu masu gida a waje suna jin tsoron su zartar da wani hukuncin da zai zama ya tsotsa ma masu gidan su rai ko kuma ya sa kila wani abin da zai taɓa mulki su sai kaga ba su yi ba amma a wannan case din muke magana kansa ni a fahimtata ina ganin gwamnatin jihar Kano ta dau matakan da ya kamata a dauka don idan mutum ya kalli ya lura zai ga an yi amfani da hikimomi masu yawa a wajen kaiwa ga wannan matakin da ake kai kuma a yanzu matakin da ake kai an kai bawan Allah nan kotu to kuma a ka'ida
ba su kishin ce
yawa a ka'ida idan matsala tana gaban alkali to shi ake barin ma wannan abu kuma mun sani cewa a jihar Kano an taɓa samun wani alkali da ya zartar da hukunci na kisa da mutumin da ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ban jin doka har yanzu ta tashi tana nan iyaka abin da ake yi sai an kai ƙarshe an kai matakin ƙarshe duka matakan da ake bi na appeal an aka kai ƙarshe to shikenan ya rage na kuma gwamnati gwamna shi yake da damar da zai sa hannu cewa a zartar da wannan hukuncin a aikace sau da haka to wannan ne ina gani amma a takaice muna jawo hankalin mutane cewa su yi haƙuri su bamba gwamnati ita ce wannan aikin shi ne abin da za ta yi wannan kawai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya naba wa Allah nan to abu ne da zai faranta ma kowane mummuni yayi musamman a ce ka kalla a talabijin abin ya fi ban sha'awa fiye da a ce ji kai a rediyo
Allah ya saka da kai Dr. Kabir Abdul
akarwa
Allah ya kara akan
to haka abun yake gaskiya ne yanzu al'amari yana hannun hukuma ne kuma hukuman nan ta yi rawar gani da haka ba daidai bane wani ya shiga gabanta ce zai zartar da hukunci ko zai yanke hukunci kuma tunda shi alkali yanzu alkalin kotun shari'a musulunci ne ya san karatun ya san dokokin kuma zai bi procedure wato tsarin da doka ta tanada wajen sauraron wato masu bada ƙara da neman shiru da sauransu daga baya kuma ya ga abin da ya dace da hukunci to ya kamata al'umma mu zo muna da kan gado irin abubuwan da mutane suke shiga ruwaibi da suna nan sun yi yawa kowa ya nada kanshi shi ne babban alkali yana tattauna matsala wannan ba daidai ba ne ya kamata kowa ya dakata a ba alkali ya yi nashi kamar da aka bar malamai suka yi nasu aka gwamnati ta ba wato malamai dama malamai suka nuna wakilai kuma wakilan nan suka yi rawar gani haka sai a bar alkali shi ma ya nashi in ya gama shi ma ya sake daukar rahoton shi ya mika wa gwamnati al'amari yana hannunta mu dai mu ci gaba da yi musu addu'a ubangiji Allah ya ba su gangantakar din yin abin da ya dace to kuma kamar da dole mu yi itirafi da cewa a wannan kasar tamu mun san cewa akwai wasu tarnaki da suke tattare da ire-iren waɗannan hukunce-hukuncen ko da aka yanke a baya har yanzu ba a zartar ba waɗanda aka yanke ba yauwa za a yi ta wato jallujuga daga wannan kotu zuwa waccan karshen aka je kotu wanda suke aiki da constitution zalla kuma wanda dokar ta ce su ne suke da malamu ne lauyoyi su ne wato in aka samu clash ko tsakanin doka kaza da kaza rule din su suke fassara kuma su dokar da su suke aiki ta constitution tana sama da ta shari'a da haka za a yi za ta yi prevailing haka ake cewa ko kuka sani ku ne lauyoyi mu malama harshe ne to sannan ni wani taliki malam da nake so da shi ne game da batun siyasa gaskiya ni bani da ra'ayin malami wanda ya shahara da karantawa ya zama dan siyasa gaskiya ban da wani ra'ayi kuma ina ga na boye na yau da kaina malami yanzu a kamar a ce Sheikh Bashir Lawal Muhammad ko wani malami da yake tsaran shi a ce ya bar wannan aiki da yake da Allah ya mai falala a kai ya kama siyasa gaskiya ban da wani ra'ayi amma an ta zo mushi a matsayin tsautsayi
lalle malamai ben
zai yawa amma yawa sai aka ce dalibai ko mutane masu tarbiyya addini wanda suka fahimci addini to wannan dai amma malami mashahuri ina ganin asara ce ya bar aikin karanta wai kuma aikin shaka gaskiya ni wannan shine ra'ayi na yawa sannan wani abu nake so na dan ƙara anan shine wannan abu da Abu Jabbar yayi daga cikin abin da yake nuna mana hadarin mu masu bincike a ilimin harshe ya daga cikin abin da yake cikin hadarin fasara in za ka yi fasara to wajibi ne ka auna me za ka
fara samu magabata
akan sosai ko ka samu yawa masana da suka fassara ka nema daga gare su kuma akwai su din me suka ce a wannan wajen sannan kyakkyawan kasadi din da mallai ya ambata kasbi kyakkyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce ka fara ma tunanin wata mummunan magana akan shi inde ba da ma kai huce ka lalatacciya ce irin ta kai ba haka mutanen mu masu yin fassara ina nufin masu fassaran huduba juma'a ne masu yin furi huduba ne masu tafsiri ne kowa ya iya bakin shi wajen me zai faɗa ga fassara kalmomi domin kana iya ka je ka sanya wa kalmomi ma'anonin da ba sa dauka kuma ya kai ga wata fitina irin wannan kuma kuma saka mutum zai sanin san da zai auka cikin wannan idan ya ji cewa shi ya isa ya fassara kawai da gabarin kansa ba tare da komawa zuwa ga malamai masana ba sawa'un qur'ani zai fassara ko hadisi ko waƙoƙi ko duk wani zance da ake fassara daga cikin nususu ina da cewa wannan ya dauka ya ba mu darasi akai ma'ana daga cikin darasin da zamu dauka akai shine yin taka tsantsan wajen kutsawa cikin nasoshi da fassarar gaban kanka yana da hadari bare da gaske
dakta Allah saka da ni sauraro kana tare da gidan rediyon addini video akan mita 97.7 zangon FM kuma shirin nan na gamo daga tarin da yake zuwa duk ranar litinin karfe 9 zuwa 10 na dare yin mun yi gamo da babban malamin mu malamu Bashir Lawal Muhammad da kuma dakta Kabir Azgar Allah ya saka musu da alkhairi kafin in buɗe lahan waya kamar yadda suka rufe wannan muna roƙon Allah ya ba wannan alƙali da gwamnatin jihar Kano ikon tabbatar da abinda musulunci ya tanada game da masu irin wannan cimotaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada mai mai tanan mubarak bala mubarak bala a nan jihar Kaduna a nan Zaria a nan tudun wada mu koci yayi mu kwantaka da mu ya aiki a tudun wada tun yana nan tudun wadan Zaria ba cin mutuncin da bai ma manzo Allah da Allah ya zage Allah ya ci ba Allah ya duk abin da yake ne ya fito social media ya fara sai aka kama shi wanda yanzu bincike ya nuna ma gwamnati kariya ta bashi saboda majalisar dinkin duniya ta shigo ba ma san a maimaita waɗannan abubuwa muna roƙon Allah ya sa Abu Jabbar ya zama misali ga ƴan baya wannan a minti biyu zan so ku na ba kai minti biyu daktar ma minti biyu gobe take sallah me ya kamata musulmi ya yi cikin minti biyu malam kai ma sai ka dora daga inda sai a minti biyu kannan sai mun kuɗa layin waya wannan awa biyu ne kada ne ne zaman kai kada mu zama kamar shi wancan mutum
eh
mun minti biyu kamar shi ka go sai mun magana shi kai da ku kar magana malam ari ta Allah shi tuta wata tace dai gobe rana ce mai alfarma rana ce mai daraja Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya ce azamul ayyam inda Allah yawmul had yawmul nahl wa yawmul qahr ana kun da suka fi girma a wajen Allah subhanahu wataala ranar yanka ranar suka wato ranar babbar sallah kenan sai kuma ranar da take bi mata na farko kenan ya kamata mu san girman wannan rana abu na biyu bayan sanin girman wannan ranar abinda ake bukata sunna ne mai wanka a wannan ranar da hadisi a sa sun tabbata daga sahabbai misali Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma ya kasance kan yi wanka domin tafiya idi sannan daga cikin abinda ake bukata akwai fita da wuri magabata sun kasance suna fita da wuri domin tafiya idi sannan bayan wannan akwai sunna ta kamun baki wanda ta tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan karamar sallah ce sai ya ci abinci yake fita amma idan babbar sallah ce to manzo Allah sai ya dawo yake fita sannan daga cikin abin da ake bukata ana bukatar sa kaya waɗanda su kasance masu kyau mutum yana da sababbi ya sa kuma Allah subhanahu wataala bai azalta shi da sababbi ba isa kayan da suke wankakku kuma waɗanda suke ya tsabtace su kuma gogaggu bayan nan kuma ana buƙatar tafiya idi shi kansa ana buƙatar kabbar bari ana buƙatar kabbar bari alfaz na kabbar bari sun zo daga sahabbai daga ciki akwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أيتي صلى يسمى سلاتين إيدي أي يسمى سلاتين إيدي أزو نادو من جهة الليمة الليمان يزو الليمان يزو ذا أتعدى سلا وأنا بقاتل متين يزو من أي سلو للنندش سلا إيدي كما أكام بقى ممتعني سن يدى أكي يمتع وكما أتنا مصر akan yi kabbarbari guda bakwai hadda takbiratul ihrami a raka'a farko daga nan sai ai karatun fatiha kuma ai karatun sura raka'a ta biyu ana yin kabbarbari guda biyar bayan kabbarar tashi wannan akan yi wannan bayanin a matsayin kila mutun ya kasance a cikin sa kila bai samu zuwa idin ba ko kuma bai samu sallah ba ko kuma mata a gida ba su samu damar zuwa ba wanda ake bukatar su ma su ce nan kamar yadda masu sallah su kai sannan kuma ana bukatar kowa ya fita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba da bayanin cewa kamar hadisin nan Umma Atiyya mutafakun alaihi cewa a fitar da hadda mata wanda suke budurwai har ma manzo Allah su sabe ya ce daya ku ta ara ma daya ɗan uwarta mayafi idan ita ba ta da shi wannan a cikin fikihin hadisin ina nuna shi ana bukatar mata in za su fita su fita ta musulunci ba su fita yadda suke so ba ko kuma su fita wadda ba ta kamata ba
to mallan Allah saka da
alheri to baya ga sallar idi ibada kuma mai muhimmanci a wannan rana ita ce ibadar layya wato yanka dabbobi don neman qurba zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda hadisi ya tabbata cewa wannan ibada ita ce abu mafi muhimmanci da Allah ya fi so a wannan rana dabba ɗaya na iya isan kowane gida a matsayin mai gida da matansa da ɗiyansa kuma yana da kyau a samu dabba lafiyayya wanda ba ta da wani illa wanda take bayyana nata gurguntaka ko dingishi ko yagaggen kunne ko kare yankaho dabba mafi falala ita ce raƙumi daga nan kuma sai saniya daga nan sai tumaki sai awaki wannan na san ba shine aka saba ji amma shine magana ma wadda tafin karfin dalili yawa don haka da abin da ya sauka mutun yana iya daga nan kuma abin da ya karu akan guda daya to ana iya karawa a kyautu taniya ya zama Allah subhanahu wataala kan fa kuma kar a siyar da wani abu na ciki bala fata ko kashi ko kai da kafa ko a biya mahauci da su a matsayin guda yake sa ya halasta a ci a yi sadaka a yi kyauta ya halasta kuma a ajiye don da an hana ajiyewa fiye da kwana uku har wasu malamai suna ganin ma idan ana cikin yanayin yunwa ko yanayi na kunci kamar irin yanzu to ana iya haramta din ajiyewa musamman ga mutanen da ya zama nama abincinsu ne wannan dai maganganu ne malamai suna da zurfi minti biyu nan ba zai isa ba fi sabilin layi to da haka baya ga wannan kuma ana so a ci gaba da yin kabarbari har zuwa kwanaki uku ayyamu tashrik a ci gaba da yin kabarbarin nan sanda mutum ya tana ya ci gaba da yi babu laifi mutum bai samu dabba gobe ba yana iya yanka ta jibi ko gata madan matsawar dai alhazai suna mina zai iya ya ci gaba da yankawa sannan kuma abinda muke na al'adu babu laifi muna iya su wanda ba su saba wa shari'a ba ziyarce yi wa juna barka da sallah yi wa juna fatan alheri sannan fitar da abinci da fafe ko makamancin haka da raba waɗanda ba su da shi musamman masu wadata su dafa abinci a soya nama sauran ya ayyuhan nasu fuqara'u su ma su san cewa da yau akwai wani sha'ani na al'umma hakanan bukukuwa na al'adu su ma su ci nama ɗin nan wanda watakila daga bana sirri akwai wani abu mai daɗi dafaffen abinci ko ababen tsotsi-tsotsi duka a rarraba musu ya zama al'umma ta zama cikin yalwata da nuna farin ciki da annashuwa daga bana sirri to wannan dai sa daga cikin muhimman abubuwan da abin nan wannan abu ne mai malai an bata shine shigar mata din nan wajibi ne iyaye da waliyai su kula da shigar mata wajen fitar su da irin tsarin da suke sakawa da wuraren da suke zuwa da irin hulɗoɗin da suke wajibi ne a kula da wannan dan gujewa fitin kimu wanda suka riga suka
kai wannan babu lokaci wannan magabata ka kadai za ta yi dokan mu'awa
daya ai kaji irin ta
irin abubuwan da ake yi a lokacin sallah kalima ba zai ci ba Allah da ya kyauta wa namun buɗe layin waya ba ɗauki mutum biyu ko uku da Allah tambaya muke so a yi ma malaman nan ko ƙarin bayani mai ma'ana za ka iya shigowa ko za ka iya shigowa ta 0809043772 ko 0909053225 sifili takwas sifili uku tara hudu ɗaya uku bakwai bakwai biyu ko sifili tara sifili tara uku biyar uku biyu biyu biyar ga wani akan layin. Hello? 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 Wa alaikum salam. Amma ka ɗan yi nesa da akwatin rediyon ka dan echo na shigowa. To. Me magana? Me magana? Na'am. 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 Da wa muke magana? Na'am. Insha Allah. Amin. Suna kar ka manta sunanka. Muna fatan Allah ya bada nasara, Allah ya bada nasara. Amin. Sunan da yake kaji. Hello? Hello? Wa alaikum salam.
Barka
ka dai da muke magana. Jibrin da biyu shi gare ka. Injiniya Bashir Bash. Walaikum salam. Da muke magana. Umar Mustafa. Amin. Na'am.
Amin.
Muhammad zama mun gode Allah zaka da alheri to abu guda min sai irin ba alagato wannan kaji abin da injiniya Bashir ba yake ga madara wanda aka daure ana Allah ya ji kimishiya
to malamai sun yi sabani gaskiya kan wannan abu domin wanda dai manzo Allah sama ya lissafa su guda hudu ne
na'am
su ne wadanda karrama malamai suka yi ittifaki akan su ne wadanda suka yi saman su da aka ce ruguwa kaga mai ballalliyar kafa ba ta da kafa fa ita tafi cancanta ka aide ita
na'am
amma ballallan kafu an yi sabani akan sa
na'am
da zai samu wani wanda ba shi ba
na'am
to da ya ji
alhamdulillah daktar kaji shi kuma Mustafa Nuzan Alai wanda ke da waya da kai dubu a
kai
dole ya zama wajibi a kai
to ni ban san wani malami zai faɗi wannan magana ya ga yan social media ne ko fiya da wannan amma ba ta amma ba ta wace ta yi ba dan ya danganta ga me yake da waya kuma ko da bai da waya to yana da wani abin da ya kai wannan gudu me yasa sai waya kai aka sa wa ido wani riga ta wuce haka ko ba gurdan sai wuce haka amma buƙatar rayuwarsa ta sa yana da buƙata ya zuwa zuwa
lain
din da babu zai da ruwa kudi ba kai ya ce da wuce tun ba amfani da ita
alhamdulillah ma sauraron mu shirin ga mu da katarki nan wanda muka yi ga mu da babban malamin Malam Bashir Lawal Muhammad da kuma Dr. Kabir Abubakar Aliu Dr. Kabir Askar Allah ya saka muku da alkhairi wato muna alfahari da wayannan bayin Allah da irin gudunmuwa da kake bada muna roƙon Allah ya tsawaita mana rayuwarsu wannan fitina kuma da mangan da kuke fara yake Allah muna roƙon ka kai mana maganin ka ka tsaya a kansa ka ba gwamnatin jihar Kano iko ya zama misali ga yan baya a madadin shugaban gidan gaba ɗaya a madadin shugaban shirye-shirye Abdullahi Ibrahim a madadin wanda ya sada da kuma Mustafa Ibrahim Kaliya ni da na shirya na gabatar Isma'il Sadiq ke ta sai ki mi zuwa Allah ya ba mu alkhairi Allah ya sa ai sallah lafiya